أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي تاردكو muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darusa masu tarin albarka darusa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da ita muna fata mu samu da dacewa da fahimta mai kyau na wannan addini na Allah subhanahu wataala domin mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya din da kuma babbar rabo da albarka a ranar tashin kiyama bi haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin yawo musulmi kamar da muka sani muna nan dai cikin zancen abubuwan da suke faruwa ko za su faru a ranar tashin kiyama inda mun kawo inda yanzu mu karanta muku wata aya ita ma mai dimbin muhimmanci inda Allah subhanahu wataala yake cewa za a zo da ƴan wuta kamar da kuma za a zo da ƴan aljanna za a zo da su wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha dole za su ce qalu bala walakin haqqat kalimatul adhabi alal kafirin قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله سبحانه وتعالى yana cewa cikin wanga ayoyin guda biyu za a zo da jaye da su a zo da in wuta in jahannam kafirai in jahannam idan sun zo wajen wutai za a bude kohoyin wutai futihat abwabuha sannan masu gadin wurin za su tambaye su wai shin ku yanzu ga ku an kawo ku za a saku cikin wannan gida da san ku da komi ya ne me ya faru ne shin manzanni da aka san ki tura a duniya ba su zo muku ba kamar a yanzu kenan malamai ba su muku wa'azi ne duk abin da suke gani ku gani kuke ƙarya ne suke yi ne suna karanta muku ayoyin Allah dan Allah ya aika ayoyin shi dan ka ku fada cikin irin wannan gida din za su ce ya zama mu sun zama mu sun zaki gargadi amma saboda komai na Allah ya riga ya haƙaƙa ran nan nadama ba ta musu wani amfani haqqat kalimatul azabi alal kafirin ta tabbata dole gare su sannan za a ce musu shiga gidan wuta ku shiga wannan kohoyin na gidan wuta sannan tir da irin wannan aiki da duk wanda suke masu girman kai tir da sakamakon masu girman kai tir da shi sannan inda Allah yake cewa shi ma ci gaba wasiqal ladina ittaqaw har zuwa ƙarshen aya inda shi ma nan wurin ana maganar muminai su kuma za a zo da su za a zo da su sai an zo da su a bude kohai wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum su za a tarbe su ne da sallama wannan ayoyin mu karanta cikin suratul zumar ayoyi ne masu dadin shi amma ga wanda yake mumini ga wanda yake cikin kishi na biyu ga wanda yake cikin kishi na biyu saboda haka nan alƙawarin Allah kusan tabbas ya faru nan duniya kalamuna ji muna ji mun maida abun wasa mu ɗaya daga cikin abubuwan da suke tabbatar mu da cewa lalle wannan abubuwan sun faru sai sun faru dan uwana kamar yadda muka yi bayanin darasin mutuwa akwai dan adam din da yake iya hana maka shi mutu kai wasu sharrurruka ma wanda Allah subhanahu wataala da wasu alkhairai wanda Allah ya alƙauri za su samu mutum yana so ba so sai ya sun same shi me yasa bai gane kudrar Allah a nan wurin me yasa wasu lokutan kana neman abu kana fafata kan neman shi da ranka da lahi kaga ka samu shi duk wannan bai nuna maka akwai Allah bai nuna maka kai mai kasawa ne kai dan adam ne kamar da amirul mu'minin yace anan ma kadai kana iya gane Allah ka nemi wani abu wanda kana son ka yi shi kai ka kasa yin shi ya ishe ka darasi ka gane akwai mahalici ka gane akwai wani wanda kudrar shi ta hita ka shine yayi ka shike kula da kai ko kuma me yasa mutane ba ga abinda suke jin tsoro amma har yanzu sun kasa dauke maka su wannan abin kuma dole kowa sai ya mutu kamar yadda Allah ya ce yi alƙawari yace kullu nafsin dha'iqatul maut dan mi in ka isa ba kareta wannan magana ta Allah amma kake kareta wasu ayoyi na Allah ka zo kareta wannan kace kai ba za ka mutu ba dukkan shekarun dan adam a wannan duniya sai ya mutu gaskiya ce wanda ba ta gushewa yanzu bai ishe ka ba mu kaga ya ishe mu magana cewa kenan duk alƙawarin da annabawa suka yi gaskiya ce gaskiya ne wanda misali ne kadai muka bada akwai misalsalai da dama wanda mutum yana gane ayoyin Allah a ciki kamar yadda Allah yake cewa ayatul lahumul ardul maytatu wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahar wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki gashi nan ayoyi daban-daban Allah ya sha gani cikin alqur'ani wanda suke nuna akwai Allah ka dawo kai imani da Allah amma mutane ba su yarda ba sai sun ga wannan abu lalle ya faru a ranar tashin kiyama sannan duk hankalin su zai tashi alali wannan kuma ranai la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim rannan dukiya da ƴaƴa ba su da wani amfani ga mutum wanda zai samu amfani a wannan rana din zai shi dadi shine wanda yazo da zuciya lahiyayya yadda Allah ya halitta mishi wannan zuciya din tun yana karamin yaro bata taba sabo ba ya koma wurin Allah tana wanki daga zunubi bata da sabo illa man ata Allah bi qalbin salim me yasa ba za mu dace me yasa ba za mu kuma dage cikin barin zuciyar mu cikin hanya madaidaiciya mun yi sande mu gurbatar da ita ta dauka zunubi ta kashe mutane ta dauke mutane kayan su ta zalunta su koma wani irin zalunci nau'i ga sunan to mu kiyaye sannan abubuwan da zamu iya karanta wanda suka shahi shi ma duk ranar tashin kiyama din nan shine bambance-bambancen da ke da kai tsakanin duniya da lahira yanzu darasin da zamu mu fahimce shi yanzu shine muna iya tambaya menene bambancin duniya da lahira ɗaya daga cikin bambancin da ke da kai cikin duniya da lahira shine ita duniya wuri ne wanda yana ƙarewa kamar da muka sani kamar yadda muke ganin halittu suna zuwa ƙarshen su duk halittar da aka halitta bayan shekara 50 100 zaka ta zo ta ƙare wai mutane kenan fa dabbobi zaka same su kuma wasu ba su ma kaiwa irin shekarun mutum yanzu in ka duba ƙwari wasu ba su wuce kwana uku ba cikin rayuwarsu wasu kwana ɗaya wasu sati wasu kwana 40 ga su nan dai ba su wuce haka nan suna ƙarewa wasu ana haihuwa wasu to haka duniya take a ƙarshe ita da kanta gaba ɗaya za ta ƙare wannan babu shakka masu neman ilimin harkar yanayi sun gano hasken rana kan kai shi wai kullun yana ragewa ne ba wai ƙaruwa yake ba kenan wata rana zahir rana ɗin nan shi ma wanda muke amfani da shi shi ma zai zo ya ƙare ko da an bar ma duniya haka nan wasu alamomi ne wanda ilimi mu namu na wanda muke fahimta a yanzu yana ganar da mu sannan kuma mu sani ayoyi wanda suka zo da bayanin cewa lahira dawwamamma ce ita ce gidan rayuwa wanda yake tabbatacce bai karewa muna samu akalla wajen ayoyi 80 cikin alqur'ani suna magana kan irin wannan. Mu duba inda Allah yake cewa bal tu'athiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Cikin suratul a'la Allah me yake cewa? Kukun nati wanda ba su biyan Allah. Kun nati ku kawai duniya kuke so. Idan ji ku gani wurin zama kun hi bata muhimmanci. Kun hi girma mata alhali wal akhiratu khairun idan ce alkhairi wa abqa idan ta yi dawama wannan duniya ku gani kamar yau da gobe da kamar tana nan ga dawama ne a'a lahira ita ce ta yi dawama idan ce wanda ma ba mu ma karshe da ita Allah haka ya ba mu labari wani wuri yana cewa kai mun damu da rayuwar duniya da jin dadin duniya yana ruda mu fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil wannan dadin na duniya ba komai bane sai dan kadan ba komai bane wani wuri ce kai ma indakum yanfad wa ma indallahi baq abinda ke wurin mu a wannan duniya da duk abinda muka mallaka karewa yake amma abinda ke wurin Allah na lahira wanda yake shirin mu shi dawama mene shi yasa kace duk ayyukan da mutane za su yi na alkhairi suna nan dawama suke Allah zai ba mutun sakamako mai kyau wanda bai karewa saboda abin wurin Allah baya karewa yana nan kamar da muka ce akwai ayyuka da dama cikin wannan bangaren sannan abu na biyu wanda zamu iya ganewa bambancin duniya da lahira shine rarrabuwa tsakanin ni'ima da azaba a wannan duniya din kamar da muka sani da farin ciki da bakin ciki da wahala da jin dadi duk gama suke wuri guda a cakule suke wuri guda yau kana cikin jin dadi gobe sai ka ji ka baka jin dadi ko a rana daya ma wani na wani labari na alkhairi sai zo muka in an jima kuma labari na sharri zai zo muka ayi maka haihuwa yau gobe ayi maka mutuwa haka rayuwar duniya take sharri da alkhairi duka muke wuri guda ni'ima da azaba duka muke wuri guda in an yi hakuri inna ma'al usri yusra a wannan duniya din kenan amma mu zo mu ji bambancin lahira da ita wannan duniya din lahira ita ni'ima daban an hidda ta shi yasa wanda duk ya shiga cikin jin dadi yana cikin jin dadi har abada ba zancan kuma ya dan dana azaba ba zancan ya ji wani labari mara dadi ba zancan ya ji wani yanayi wanda bai jin dadi ba zancan ya samu kanshi cikin abin da bai so amma wanda ya shiga cikin gidan wuta shi ko kullun cikin azaba ne ba zancan ya samu labarin wani abu mai bashi jin dadi ko ya shiga wani yanayi mai jin dadi ko ya samu labarin wani abu na jin dadi babu kaga wannan wani babban bambanci ne a cikin lahira wanda zai tarda mu sannan kuma wani abu na bambanci mu sani cewa rayuwar duniya ita kamar shi hida ce dan zuwa rayuwar lahira ba wai ita ce ba Allah yake nihi an ce ita muqaddama ce zil muqaddima zai zo ita ce lahira asli lahira ce abinda Allah yake ni da halitta mu a wannan duniya din lahira saboda lahira ne ya halice mu ba wai saboda duniya ba duniya an yi ta ne dan mu zo mu yi ayyuka a bambance wani dan aljanna waye dan wuta wannan mun sani kuma malamai suna tuga mu to ya kamata kuma mu ƙara tabbata da shi kamar yadda muka sani yanzu zamu zo bayanin wasu nuqat kenan wasu al'amura masu muhimmanci shine darasin da zai zo nan gaba duk da lokaci ya wuce zamu fara da abu ɗaya ko biyu dan mu gane abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata mu rike cikin wannan darussa din na ɗaya mu sani duniya wurin da kamar da mun yi ishara shi dazu wuri ne wanda kake zuwa kai shuka girbi zai zo wace rana ranar lahira noma ne muka zo mu yi mu noma alkhairi ranar lahira zamu kwashi alkhairi wanda kuma ya noma sharri to ranar lahira zai kwashi sharri wannan duniya haka take kenan dole ka mu zama manoma na kware na kirki, mu zama to manoma na alkhairi, kar mu shuka sharri dan akan wa zai fara, akan mu zai fada. An ce kar a wannan duniya din ana ga yamin karin magana wanda duk ya gina ramin mugunta, to kar ya sake gina mai zurfi dan saboda shi zai fada ciki, tabbas ne shi zai fada. Saboda haka din mu zama to masu ayyukan alkhairi. Sannan wani abubuwa da zamu iya ganewa, ni'imar duniya da ni'imar lahira daban-daban suke. Ba lalle bane wanda yake cikin ni'ima a wannan duniya din wai shine mai ni'ima a ran lahira, a'a, wanda suke jin dadin duniya nan bai da wani alaka da wai cewa su ne masu jin dadin lahira, daban-daban ne. Zamu dakata a nan wurin, sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko, zamu ci gaba da bayanin wannan al'amuran masu muhimmanci wanda ya kamata mu fahimta cikin wannan darasa. بإذنه تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.